بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولاً صافية تأصبر يو أشيرني دباكوي قوة رمضان با هجرة منذ صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دا لديه دو دا أربعين دا بيار ونكو ميدا تدا شدا ga watan hudu hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba a jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 28 cikin wannan sura mai albarka suratul rahman yau za mu tashi a farkon aya ta 29 daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci mai yati dake nan unguwar bolari a cikin garin Gombe fadar jiha muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da dukkanin sauran garurukan mu na musulmai gaba daya. Allah Usman number nan kace suna da shi ko number nan ba bukata karanta na'am kaman kwana uku da ya wuce ko kwana hudu akwai takarda da aka bani daga wajen yan kwamitin tafsiri cewa akwai ɗaya daga cikinsu wanda mijinta ba shi da lafiya yana ma ICU to kuma na bincika yanzu nan da safen nan an tabbatar da cewa har yanzu ba a sallamo shi ba yana asibiti muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya sa ya zama kafara Allah ya tashi kafaɗin shi muna roƙon dukkanin marasa lafiyarmu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya da imani da ikhlasi da wadata kamar da na faɗa insha Allah za mu tashi a ainihin aya ta 29 cikin wannan sura mai albarka suratul rahman kamar da muka alƙawari jiya za mu rufe tafsiri gobe insha Allah saboda mu samu mu kammala wannan suran to yau insha Allah za mu dan yi karatun da yawa za mu yi tafsirul mawdu'i wanda ake takaita bayanai a ciki sai dai fassara Allah ta'ala ya mana muwafaka mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim yas'alu
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu labari na irin tarun ni'imomi wanda ya mana ni'imomin shi dake kanmu anan Allah na bamu labari dangane da wadatar Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana ya wadata gabarin halittun shi bai da bukata a wurin su sai dai su ne suke da bukata a wurin shi sai ce yas'aluhu man fis samawati wal ard duk wanda ke cikin sama da duk wanda ke cikin ƙasa mutane da aljanu da mala'iku da dabbobi da duk halittu gaba daya Allah suke tambaya shi baya tambayin su bi ma'ana su suke da bukata a wurin shi shi bashi da bukata a wurin su Imam Ibn Kasir Allah mishi rahama yace wannan wa hadha ikhbarun an ginahu amma siwahu wannan labari ne dangane da wadatuwar Allah gabarin wani abin da ba shi ba waftiqarul khalaqi ilayhi da kuma bada labarin bukatuwar halittu zuwa ga Allah Allah shi yake da bukata a bai da bukata a wurin su suke da bukata a gunshi wa annahum yas'alunahu bi lisani halihim wa qalihim halittu su suke tambayan Allah da harshe, Allah yi mana kaza, Allah ba mu kaza, Allah yayi mana kaza, da kuma ainihin lisanul hal. Sai ce kullu yawmin huwa fi sha'an, a kowane rana Allah a cikin sha'ani yake, bi ma'ana ba dare ba rana Allah yana cikin zartar da al'amura. Ɗaya daga cikin magabata kamar da aka rawaito daga A'mash da kuma ainihin mujahid, daga mujahid daga Ubay ibn Umair, yace kullu yawmin huwa fi sha'an min sha'anihi an yujiba da'iyan, da aka ce Allah yana cikin sha'ani kowane rana, daga cikin sha'anin Allah kullun roƙon shi ake kuma kullun amsawa yake. Waye san adadin masu roƙon Allah? Babu. Yanzu ajiya kadai misali da daddare daren 27 Allah kadai ya san mutum biliyan nawa suka roƙi Allah a duniya, ba su da adadi. Kowane masallaci ya cika, kuma kowa na da bukata a wurin Allah. Wanda yake gefen kama baka san bukatan shi ba, shi ma bai san bukatan ka ba, amma Allah ya san na kowa. A masallacin Harami kawai na Makka sama da mutum miliyan 2 sun taru a lokaci daya suna roƙon Allah. Sai ce wa an yutiya sa'ilan, sannan kuma ya ba wa duk wanda ya tambaye shi, wa an yafukka aniyan, ya yaye damuwa, wa yashfi saqiman, ya warkar da marasa lafiya, ya ba mu abinci, ya ba mu ruwan sha, ya ba mu dare, ya ba mu rana, iska na kadawa, tafiyar rana, duk waɗannan abubuwan kullu yawmin huwa fi sha'an, ba abin da ya taba tsayawa. Da tafiyan hadari a yayyafi a can, a yi ruwa a can. Wani kissa da ake badawa dangane da Annabi Musa alaihi salatu wassalam, wata rai tambayi Allah me yasa Allah baya bacci, yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fis samawati. To shine sai yace Allah me yasa baka bacci ko da na dan lokaci ne kadan. Sai yanda suka bada kissan, sai aka ce dauki ƙwarya ya cika ta da ruwa ya dora akan shi. Annabi Musa dauki ƙwarya ya cika da ruwa ya dora akan shi, yana rike da wannan ƙwaryan yana tsaye. Allah ce ka tsaya cak, kuma ka rike wannan ƙwaryan da hannayenka. Allah sai jefa masa bacci. Wanda ke da ƙwarya akan shi kuma a cike da ruwa bacci ya dauke shi, me zai faru? Ga za a samu matsala ko? Annabi Musa gangadi kawai sai ya fadi, ƙwaryan ta fashe, ruwan ya zube. Sai ya ce da shi, me yasa ka bari ƙwaryan ta fadi kuma ruwan ya zube, ƙwaryan ma ta fashe? Yace Allah bacci ne ya kama ni, ba laifi na bane ba. Sai Allah ce to idan ne bacci da duniya da abin da ke ci gaba dai haka za su. Saboda shi ke rike da sama da ƙasa, shi ke rike da rayuwar bayi. Shi yasa Allah baya bacci kullu min huwa fi sha'an, kullun yana cikin aiki na ainihin kula da halittun shi subhanahu wa ta'ala. Allah sai ya ce fa bi ayya ala'i rabbikuma tukazziban, wacece daga cikin ni'imomin Ubangiji kuke ƙaryatawa kai mutum da aljan? Allah ce sanafrugu lakum ayyuha thaqalan, sanafrugu lakum, za mu kirkiri lokaci saboda ku, ayyuha thaqalan, ya kai mutum da aljani. Allah zai kirkiri lokacin shine sanafrugu lakum, za mu kirkiri lokaci ranar gobe kiyama, za mu ware lokaci lakum danku, bi ma'ana dan muku hisabi. Ayyuha thaqalan, ya kai mutum da aljan, masu yiwa Allah ta wurin kai, akwai ran da za ku gamu da Allah zai ware lokaci ya muku tambayoyi, don haka ku shirya amsan da za ku bashi. Allah sai ce fa bi ayya ala'i rabbikuma tukazziban, wacce ce daga cikin ni'imar Ubangiji kuke ƙaryatawa, ya kai mutum da aljan? Sai Allah ya ce
ya ma'sharal jinni wal insi istama'tum
ربكما
Ubangiji ce ya ma'asharal jinn wal ins ya ku taron aljannu da taron mutane aljinnu da al'insu alifin dake ciki ana ce mace ne ta shiga dalil jinsi al'insu da aljinnu mutun ne kwaya daya hakanan aljinnu ma aljini kwaya daya amma ka fassara shi da ya ku taron mutane da aljannu saboda ana nufin jinsin mutun ne ba wani mutun daya Allah ke magana da shi ba ya ma'asharal jinni wal insi ya ku taron mutane da aljannu ran tashin kiyama Allah zai wannan magana zai ce ya ku taron mutane da aljannu in istata'tum idan kuna da iko idan za ku iya an tanfudu min aqtadis samawati wal ard ku fice daga sasanin samai da kasai ku yi wani wuri ku buya fanfudu Allah ce da ku fice ku je ku buya a wani wuri inda ba za a iya kama ku ba sai Allah ce la tanfuduna illa bi sultan ai ba za ku yi ficewa ba sai da ainihin sultan sai da umarnin ubangiji ko kuma sai da ikon ubangiji to ba ku da wannan ikon shi kuma Allah ba zai ba da iko ba Allah zai wannan maganan ne a filin tashin kiyama a lokacin da aka tara mutane da aljannu mala'iku za su kewaye su kuma kewayen masu hu bakwai za su misali an tara mala'iku anan ay mutane da aljannu wasu malamin suka ce mutane za a tara anan sana aljannu kuma su kewaye mutane to za a kawo mala'iku su kewaye mutane da aljannu sahu dai kenan su ƙara kewayewa har sai an yi guda bakwai to aljannu har sahu bakwai suna bayan ku wasu ya ce to kowa ya gudu to ina zaka je shine Allah zai ce ya ku taron mutane da aljannu in istata'tum idan kuna da iko idan za ku iya an tanfuzu ku fice ku gudu min aqtadi samawati wal ard daga sasanin samai da kasai in za ku iya guduwa fanfuzu to ga fili ga mai doki ga hanya nan kowa ya fice ya kama gaban shi a tunda aka kawo ku nan ba maganan guduwa kenan babu wanda ya kawo kanshi iko Allah ne ya kawo shi sai Allah ce la tanfuzuna ba za ku iya ficewa ba illa bi sultan sai da ainihin iko ko kuma sai da umarnin ubangiji subhanahu wataala wannan ayan wasu malamai suna fassara illa bi sultan cewa sai da ilimi in akwai ilimi kan za ku iya ficewa suna kafa wannan hujjar ne musamman malamai na wannan zamani wajen kafa hujja da wannan ayan zuwa abin da ya shafi space da irin zuwa duniyan wata da ake cewa to kafa hujja da wannan ayan kuskure ne wannan ayan tana magana ne game da tashin kiyama ilimi ya tabbatar da ana zuwa space ana zuwa duniyan wata ana zuwa ina ne ilimi bai kore shi ba duk mun sallama amma kafa hujja da wannan ayan kuma wannan ba daidai bane ba Allah na maganan tashin kiyama ne an fahimci wannan abin da kyau kamar yadda wani malami ne yazo yake cewa ba a zuwa duniyan wata ƙarya ne sai ya ce dan wannan saman da kuke gani mala'iku ke gadin ta ba mai shiga kuma tana da kofofi ko da aka dauki annabi ma zuwa Isra'ila miraji ai mun karanta anan ko sai da aka kwankwasa kofa aka tambaye mala'ika jibril wane ne yace ni ne waye ke tare da kai annabi muhammadu alaihi salatu wassalam an aika masa yazo ne yace eh sannan suka bude to dan me wani zai zo ya wuce sai suka ce dan haka ƙarya ne ba a zuwa duniyan wata to wannan magana ita ma kanta jahilci ne ai ba su zuwa duniyan wata ba wannan saman suke fasawa su wuce ba wannan saman daban space kuma shi ma wani wuri ne daban duk yawon da ake dai anan din ake ba wanda yace je kusa da wannan saman da muke gani kun fahimci wannan abin da kyau saboda haka zuwa waɗansu duniyoyi binciken ilimi na zamani ya tabbatar malaman musulunci ma sun tabbatar waɗanda suke hada ayoyin Qur'ani da hadisai da kuma modern science ina fata an gane amma duk inda ake zuwa ba fa wannan sama ake shiga a wuce ba kun fahimci wannan abin da kyau to wannan ayan gaba ɗaya ta kuma magana take game da tashin kiyama Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa kai mutun da aljan sai Allah ce yursalu alaikuma shiwazun kaddara ma a ce za ku fice daga sasanin samai da kasai din to za a aiko muku da shine yursalu alaikuma za a aiko akan ku da shiwazun min narin da harshen wuta wa nuhasun da wata irin narkakkan dalma fala tantasiran ba za ku iya taimakawa junanku ba tsakanin mutane da aljannu ya tabbata a cikin hadisi ingantacce annabi ya bada labari yace kafin a fara wahayin alqur'ani mai girma aljanu sukan taru su je kusa da wannan saman da muke gani suna jiyo hiran da mala'iku suke yi asalin yan gulma kenan ina fata an gane asalin yan gulma kenan su ne aljanu za su taru wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan har sai sun je kusa da sama annabi ke bada labari za su kai wurin da suna jin abin da mala'iku ke faɗa sai su dawo suna ga yawo bokaye bokaye ko suna ga yawo mutane to amma da aka fara wahayin alqur'ani saboda ba wa qur'ani kariya sai zanto ba a bari su je kusa da wannan wurin idan ma suka fara taruwa suna hawa sai a jefe su da tauraro mai aman wuta ina fata an gane ya tarwatsa su ya halaka su Allah ba zai bari ba su ji alqur'ani mai girma dan in ba an yi haka ba lokacin da mala'iku suka ji alqur'ani aka sanar da mala'ika jibrilu kafin ya zo wurin annabi su ko sun dawo duniya sun ga yawo bokaye to saboda haka sai aka hada su samun wannan bayanan saboda ba alqur'ani kariya daga aljanu waɗanda bokaye ke aiki da su to anan har yanzu wannan abun ana yi ko ba a yi shine abun tambaya akwai lokacin da kana zaune da daddare sai kaga wani tauraro kaman wuta killa shi ya wuce to akwai wanda suka ce wannan shine tauraron da ake jifan aljanu da shi ana wannan abun har yau ina fata an gane to shine yursalu alaikum shuwadun dan baka gani inda yake faduwa ba wanda yace ai tauraron da aka wurga din nan ya fado a unguwa kaza Allah kadai san ina yake to tarwatsa aljanu yake yi ya ainihin kakkashe su to Allah yace yursalu alaikum shuwadun min nar da mutane ma za su gwada yin hakan su ma to da za a aiko musu da harshen wuta wani hasul da narkakkan tagulla falatan tasran ba za su iya taimakawa junan su ba Allah sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangiji kuke karyatawa ya kai mutun da aljan sai Allah ya ce ne
fa idan shaqqani samaa'u kanat wa hudatan kattiha
subhanahu wata'ala yace fa idan shaqqatis sama'u idan sama ta tsage sama ta dare fa kanat za ta kasance wardatan jajawur ran tashin kiyama kaga sama ta koma jajawur yanda ka san wuta kaddihan annabi yace kaman jarfata haka sama za ta zamo kaga tayi jajawur kuma tana ta tsagewa tana kikicewa to kiyama ta zo kenan to a wannan lokacin da wannan abun zai faru wasu malamai suka ce kaddihan kamar mayin da aka tafasa ya koma jajahur haka sama za ta koma Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fa yawma idhin to a wannan yinin da wannan abun zai faru yini ne na tashin hankali la yusalu an dhanbihi insun wala jan ko mutum ko aljani ba wanda za a tambaya ma dangane da zunubin shi mai ka aikata an wuce wannan wurin to a wannan ayan Allah ya ce a wannan yinin da sama za ta tsage ta yi jajawur ba a tambayan mutum da aljan an zambihi dangane da zunubin da ya aikata to malamai suka ce yinin tashin kiyama hawa hawa ne akwai mataki na kaza akwai mataki na kaza akwai matakin da ba a tambayan kowa mai aikata akwai matakin da kuma Allah zai tambaye kowa me ka aikata ya tambayi annabawa ya tambayi manzanni ya tambayi salihan bayi ya tambayi kuma kafirai da ƴan wuta da munafikai da azzalumai kowa zai tambaye shi sai malamai suka ce azal misali kamar mutum ne tashi daga nan Gombe sai ya tafi Abuja misali da safe a lokacin da ya bar gari kamar a ce bar garin nan war haka misali kaga gari ne ga rana babu alamun hadari haka ne ko da yaje shi jo sai aka tambaye shi an yi ruwa a Gombe ce a ba a yi ba to wani kuma sai ya baro Gombe misali bayan ya bar garin da awa hudu shi kuma da yazo ya ce an yi ruwa a cikin su waye kariya ba wanda ya kariya ina fata an gane shi wannan lokacin da ya bar gari ko alamun hadiri babu kuma aka samu hadiri a cikin awa ɗaya ma ayi ruwa kaman da bakin kwariya to bayan ya tafi hadiri ya dauro kuma aka yi ruwa to shi ya bada labarin abin da ya sani ne a daidai lokacin da yake gari wancan ma ya bada labarin abin da ya sani daidai lokacin da yake gari to ma'anan wannan shine wasu ayoyin Qur'ani sun ce ba za a tambayi mutane zunubin su ba wasu kuma suka ce za a tambaye mutane zunubin su sai aka ce a mataki mataki ne akwai matakin da ba na tambaya bane ba akwai matakin da kuma wuri ne na hisabi za a yi keke da keke kowa sai yayi bayani Allah ya sa mu sauka lafiya Allah ya ce to fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya kai mutun da aljan sai Allah ya ce ni ci ya qarafa almujrimuna bisimahum ran tashin kiyama za a gane yan wuta bisimahum da alamun su duk masu tafiya wuta suna da alamu da za a gane su da shi ana tashin kiyama mala'iku suna gane ga yan wuta ga yan aljanna shine ma'anan ya qarafa almujrimuna za a san mujrimai masu manyan manyan zunubai bisimahum da alamomin su alamomin kala biyu ne alama ta farko fiskan su za ta yi baki kirin koda ko ba larabi ne koda ko ba indiya ne ko ba ture in dai jahannama zai tafi to da ya tashi daga kabari fiskan shi za ta yi jaja wur a baki kirin afwan to da an game bakin fiska an san wannan dan wuta ne za ta yi baki kamar bakin gawayi ba baki irin na bakin jikin mutum ba ina fata an gane ba baki ra halittar mutum ba baki kirin kamar bakin gawayi ko bayan tukunya kuma fiskan ce za ta yi haka iya fiskan kawai sauran jikin zai tsaya a yanda yake saboda Allah ya mishi alama a ce wannan fadan wuta ne abu na biyu sai idanunsu shi kuma zai koma yanda ka san abun nan zai kore kore shar yanda ka san abun nan ya suna wannan abun da ake sha na manta sunan shi wani abun da ake tsinkuwa daga bishiya na a ba yana biyu ba sunan ya gudu to yadda ka san dai misali abu ya kore asalin kore misali kaman irin kore na lemon kwalba lemon kwalba dan yi kaman jaje-jaje haka na dorawa shukuran kaman dorawa jazakallahu khairan duk kun manta dorawa ne yalo shukuran ba kore ba yalo nake nema ya sunan yalo da Hausa ruwan dorawa yawa jazakallahu khair inda ka san ruwan dorawa haka ido su zai koma yalo to shine da kaga mutum da yalon ido ran tashin kiyama ba shawara bane ba kun san akwai ciwon shawara ido mutum ya yalo ko to ran tashin kiyama babu shawara da kaga yalon ido kawai dan wuta ne wannan Allah sa ba ma ciki to shine ma'anan simahum din an gane ko yu'raful mujrimuna za a gane masu manyan laifi bi simahum da alamomin su sannan su ko masu yan aljanna su ma suna da alama su kuma alamun su shine fiskan su za ta yi fari tas Allah ce yawma tabayyadu wujuhun wa tasfadu wujuh a ranan da wadansu fuskoki za su yi fari waɗansu fuskoki kuma su baki kirin sannan dangane da idanun yan wuta kuma Allah ya ce wa nahshirul mujrimina yawma idhin zurqa cikin surata taha za mu tashi yan wuta a wannan ranan idan su yayi yalo kamar ruwan dorawa to amma al'umma annabi Muhammad kuma alaihi salatu wassalam su bayan fiskan ta yi fari duk gaban alwala ma za su yi fari suna hasa da fiska da hannu zuwa guyon hannu da kafa zuwa idon sawu za su dinga yalki yanda ka san walkiya fari tas to da kaga mutum da wannan aburan tashi kiyama fiskan shi yayi fari tas to alamun dan aljanna kenan to shi ko manzon Allah da wannan zai gane mutanen shi dan su kadai ne gaban alwalan su zai haske hasken fiska duk dan aljanna tun daga annabi Adam har tashin duniya fiskan shi zai haske amma kuma idan kaga hasken kuma ya hada da hannaye da kafofi to wani na cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu na ciki to Allah sai ya ce fayu'raful mujrimuna bisimahum za a gane mujrimai da alamomin su fayu'khazu sannan mala'iku za su dinga kama su fayu'khazu za a kama su bin nawasi wal aqdam annawas jami'in na annasiya annasiya shine gashin gaban goshi me sunan shi da Hausa gashin da ke karshen kan mutum makangama tab a ga dan boci yana ba mu Hausa yau gashin da ke karshen kan mutum shi za a kama Allah kiyaye wal aqda da kuma kafofi za kama kafan mutum ta gaba mala'iku ke kama kafan su daga kafan he ya zo nan he su hada da gashin kan yin su daga shi sannan a wurga mutum wutan jahannama Allah tsare mu to shine fayukhadhu bin nawasi za a kama gashin dake goshin su wanda yake karshe na kai wal aqda da kuma ainihin kafofin su to anan wani zai ce ah ta yawanci maza ba su da gashin da za iya kamawa in ba kaman farare ba haka da ko ba haka ba to duk wanda ya tashi ran tashin kiyama zai tashi da gashi a kan shi yanda za iya kamawa a hada da kafofin a daure ayi wurgide shi Allah kiyaye Allah sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban hadhihi jahannam za a ce da yan wuta wannan ita ce wutan jahannama allati kuntum biha allati yukazzibu biha almujrimun wanda mujrimai suka dinga karetawa a gidan duniya to yau kan gata nan kuna ganin ku tana kuna ganinta tana ganin ku ya tufuna bainaha su yan wuta za su dinga dawafi a tsakanin wuta wa baina hamimin da tsakanin wani tafasasshen ruwa anin mai tsananin tafasa malamai suka ce wannan ruwan da ake magana anan hamimin an anti hamim ruwa ne tafasasshe sannan anin mai tsananin tafasa to ɗan aljanna za su dinga kai kawo daga cikin wutan jahannama zuwa wurin wannan ruwan da ke tafasa suna so su sha sai sun zo su ga ruwan ba zai shawo ba sai su ƙara komawa can kishirwa kuma ya ƙara damun su sai su ƙara dawowa haka za su yi ta yi shine dawafin kenan ya tofuna za su dinga dawafi bainaha tsakanin wutan jahannama wa baina hamimin da tsakanin tafasasshen ruwa anin wanda ke tsananin tafasa wasu malaman tafsiri suka ce shi wannan ruwan tunda aka halicci jahannama aka dora shi yana ta tafasa har yau kuma har tashin kiyama kullun jahannama ke tafasa shi babu ran da kuma ya tsaya wannan wani irin tafasa zai yi kusa akwai tafasa bakwai ko ta bahaushe wata tafasa bakwai to yayi zai tafasa bakwai din har yau ni ban gane ba to anan wannan ruwan haka zai ta tafasa har tashin kiyama to Allah ce yan wuta za su dinga kai kawo tsakanin su da wutan jahannama da wannan ruwa su kasa shahe su tambaye mala'iku su ce muna jin kishirwa a taimaka mana da ruwan sha wa in yasghithu yaghathu bima'in kalmuhul yashlu juu bi'sa sharabu wa sa'at mutafaqa Allah ce za su tambayi suna neman taimakon ruwan sha Allah zai mala'iku ku ba su wani irin ruwa kalmuhul yana nan kaman narkakken dalma wanda da ka kawo shi kusa da fiska ma naman fiskan gaba ɗaya zai dai saboda bala'i haka za su sha wannan ruwan duk hanjin ciki sai ya tsinke gaba ɗaya saboda bala'in da ke cikin ruwan Allah ya kiyaye waɗansu malamai suka ce sannan shi wannan ruwan bayan zafin da ke da shi kuma dukkanin wani datti na in wuta da gumi da yawo da majina cikin wannan ruwan yake tafiya kuma shi za a ba su dai su sha sakamakon mummunan aikinsu a duniya Allah ya kiyaye wannan wutan da ake ta jin labarin ta za a ganta irikiri shi yasa babban abin da yake gaban dan adam da yayin aikin da Allah ba zai ma nuna mishi wutan ba inda take ma kar a biyo da kai ta layi a baka labari tana can unguwa kaza kace to yafi amma bi ta kusa da jahannama ma kar Allah ya kai mu ko tourism ko yawon shakatawa kar aje yawon bude ido kun sa akwai yawon gani da ido to kowanne kar Allah kai mutun wuta sai Allah ya ce ni
wa liman khama maqama rabbihi dan nada
Allah sai ya fara ba mu labarin aljanna bayan ya ba mu labarin wuta ya tsoratar dan aji tsoro a guje ta yace wa liman khafa maqama rabbihi ga duk wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangiji shi jannata yana da aljanna guda biyu ranar gobe kiyama Allah ya sa muna ci wannan malamai sun masa fassara guda biyu akwai fassara wa liman khafa maqama rabbihi duk wanda yaji tsoron tsayuwan ubangijin shi akan shi domin Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum al-qayyum wanda yake tsaye akan bayi yana kula da duk abin da suke yana ganin duk abin da suke aikatawa afamu huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat to wanda yaji tsoron cewa duk abin da nake fa Allah na gani na shine fa illam takun tarahu fa innahu yaraka da annabi faɗa cikin hadisi duk inda kace ka sani in baka ganin Allah fa shi Allah na ganin ka to wanda yaji tsoro cewa Allah na gani na yake ayyuka nagari ya bar miyagun ayyuka jannatani yana da aljanna guda biyu wadansu malami suka ce a waliman khafa maqama rabbihi ga wanda yaji tsoron tsayuwa a gaban Allah ranan gobe kiyama jannatani yana da aljanna guda biyu duk wannan fasaran ya shiga cikin aya ka ji tsoron tsayuwa a gaban Allah ranan gobe kiyama kuma ka ji tsoron cewa fa duk inda kake Allah na ganin ka ko da ka shiga daki ka kulle babu kowa Allah yana nan a tare da kai da jin shi da ganin shi da ilimin shi shi yasa Allah ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa duk wanda ji tsoron tsayuwa gaban ubangijin shi ya hana ran shi abinda take so saboda kullu rai tana umurta mutune da mummunan aiki kai kokari ka zama self control duk abinda ranka ke so in na sabon Allah ne ka yake ta ka iyadda to duk wanda ji tsoron wannan fa innal jannata hiya al ma'wa aljanna ita ce makoman shi ranan gobe kiyama Allah ya ce wa liman khafa maqama rabbihi jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban zawata afnan su wadannan aljannan zawata afnan wato suna ma'abotan bishiyoyi masu manya manyan rassa bishiyoyin aljanna suna da rassa akwai bishiyar da annabi ya bada labari a gidan aljanna reshen ta guda daya inuwar reshen mutun zai tafiyan shekara 500 a ciki a reshe guda daya kawai sai sa Allah ce masalul jannati allati wa'ida almuttaqun ukuluha da'imun wa dhilluha tilka qubal ladina takaw wa qubal kafirina nar Allah ce misalin aljannan da ne tattalinta ga masu takawa masu tsoron Allah sai Allah yake cewa ukuluha da'imun duk abincin aljanna baya yankewa shine ukulu hada'im babu ran da za a ce kana neman kankana a ce a yanzu ba lokacin kankana bane ba aljanna babu wannan babu season komai da kake bukata akwai shi shine ukulu hada'im sannan wa dhilluha shi ma da'im to wannan ba sai an maimaita shi ba haka inuwa aljanna ma shi ma da'im ne baya yankewa kana tafiya inuwan tana karuwa Allah kenan wato an shirya aljanna Allah yake cewa zawata afnan wadannan aljannate guda biyu ai ma'abota bishiyoyi ne masu manya manyan rassa masu rassa dake da fadi masu inuwa kuma mai fadi Allah sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wacce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya kai mutun da aljan sai Allah ya ce ni
bima aina mitadiya bari ayyi ala Thank you.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewar su wadannan aljannan fihi ma a cikin su ainani akwai idanun ruwa guda biyu kama akwai koramu tajriyan da suke ta gudana daga ruwa kawai da ta gudu a cikin aljanna ga lambuna masu kyau abun sha'awa ba abun da babu a gidan aljanna wani tambayawa aljanna akwai zogale jikan malaiyi Allah tsine ma albarka kai ka rasa abin da zaka tambaya sai zogale akwai mallam Abubakar Salihu Zaria wani za ku kana ganin shi a social media wani comedian haka yana magana sifofin aljanna daga can baya wani yace mallam akwai tuwo yace Allah hada ka da shi ana magana aljanna kana maganan tuwo da zogale fihima aynani fihima min kulli fakihatin Allah ce fihima a cikin aljanna min kulli fakihatin akwai kowane irin kayan marmari to kayan marmarin da ke cikin gidan aljanna dukkan shi zaujan kala biyu ne zaujani kaman simfi ne guda biyu ai simfani sai malamai suka ce menene ma'anan duk kayan marmarin da ke aljanna min kulli fakihatin nan ce alfakiha shine kayan marmari duk abin da ka sani na kayan marmari da wanda baka sani ba akwai shi a gidan aljanna bara nan muna maganar rumman ba anan ne ko tafsirin dare ne anan ne muka ce ba nan bane ko lalle tafsirin dare ne malam Usman ar-rumman kaga ba mu san shi ba kawai jin sunan shi muke haka dai fihi ma fakhiyatu wa nakalun wa rumman ta ce baka da rumman menene rumman ba wanda ya sani mu anan kenan amma kasashen Larabawa suna da shi in ka gan shi anan to kawo shi ake irin su Abuja da Lagos ana kawowa akwai kaso masu kuɗi sai dai ka je kallo ko ka je gulma fihi ma min kulli fakihatin a cikin aljanna nan guda biyu dukkanin wani kayan marmari da ke cikin zaujani kala biyu ne wasu malamai suka ce ma'anan zaujani shine kaman mangoro za ka ga akwai wanda yake ja ne akwai mangoro ja irin foren mangoron nan na gonan su Mursala Inyako za ka akwai ja a cikin shi yanda ka san shigen kayan kalan malam Isa Wali za ka wani kuma irin kalan mangoro wanda muka sani to haka aljanna ma haka za ka tufa apple za ka akwai ja akwai kore haka ne ko to duk apple din aljanna haka su akwai ja akwai kore akwai ja akwai kore sannan wasu malamai ka ce a ɗanɗanon shi ne akwai wanda ke mai zaki akwai wanda ba mai zaki ba akwai wanda shi baya so abu mai zaki sosai to sai ya sha irin mai dan hamamin nan kar ya wani tsinke ba yawwa to haka kayan aljanna yake kowanne kalan guda biyu ne akwai mai tas na kaza akwai mai tas na kaza Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa kai mutun da aljan ka karanta wannan ayan ko to karanta sai kai gaba
muttaqina ala
fihi ma fakiya fihi ma min kulli fakiyati ai ba karanta ta ba ko okay to ci gaba
muttaqina ala qushin raqa
da siffofin aljanna da muke ta karantawa akwai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam at-Tabarani ya kawo shi a cikin tafsirin shi a cikin Ibn Jarir at-Tabari cikin tafsirin shi wanda Ibn Kasir ma ya kawo a cikin tafsirin shi da Ibn Abi Hatim da Imam an-Nasa'i duk a cikin tafsiran su haka Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad da Imam al-Baghawi cikin Sharh as-Sunnah dukkan su daga Abi Bakar bin Abdullah bin Qais daga baban shi yace manzon rahama alaihi salatu wassalam yace jannatan min fiddatin aljanna ne guda biyu wanda aka gina su daga ainihin azurfa aniyatuhuma wa ma fihima duk wani abin da ke ciki na amfani kaman aniya shine kofi ko plate ko kwano ko menene an yi shi ne shi ma daga azurfa sai yace wa jannatani min zahabin akwai su aljanna kuma guda biyu wanda aka yi su da zinari aniyatuhuma wa ma fihima abin da ke cikin waɗannan aljannan ko kofi ne ko kwano ne ko plate ne ko bokiti ne ko menene na amfani shi ma an yi shi ne da zinari sai annabi ya ce ma bainal qaumi baina an yanzuru ila rabbihim ai mutanen da ke cikin aljanna ba abin da ke tsakanin su da ubangiji na su ganshi ido da ido illa rida'al kibr illa rida'ul kibriya sai wata wani shamaki na girma wanda ke shiga tsakanin halittu da ubangiji ala wajhihi fi jannati adin suna cikin jannatu adin to ɗan aljanna idan suna aljanna kaman suna makwabtaka ne da ubangiji suna kusa da shi ba abin da ya hana su ganin Allah sai wani shamaki na girma da ya shiga tsakanin su da shi amma za a zo lokacin da kuma zai yaye wannan shamakin ya gayyaci kowa ya zo ya ganshi Allah sa muna ciki to annabi ya bada labarin cewa ginin aljanna ɗayar an yi ne da zinari sannan duk wani abin da ke cikin aljanna na amfani na kofi ko kwano ko plate ko menene shi ma da zinari aka yi shi wannan aljanna kenan amma ana a gidan duniya annabi ya haramta amfani da kofi na zinari ko a ce plate na zinari duk abin da aka yi shi da zinari kai amfani da shi a matsayin ka na musulmi haramun ne sai dai fa in abun ado ba abincin abinci ba kaman sarka kaman awaroro kaman zobbe da sauransu amma nan ma haramun ne ga maza sai mata kadai ina fata an gane namiji ya sa zobbe na zinari haramun ne gold kenan ko an haramta wa namiji duk wani abu in dai na gold ne namiji amfani da shi malami suka ce haramun ne sai dai abun da yake dan ado ne a jikin shi misali a ce akwai agogo sai zamo akwai dan ado na gold a jikin shi wannan babu komai amma a ce gaba ɗayan shi na gold ne haramun ne namiji saka amma mace ya halatta da sa kai ko da zobbe ne ma ya zamo da gold aka yi shi gaba daya to haramun ne namiji saka amma ya halatta ga mata yan gatan Allah kenan ko yawa duk abin da yake zinare ne ko gold namiji an haramta masa amfani da shi sai dai kamar da nace dan digo na ado a jiki amma ba da shi aka kera shi ba to amma idan ya shafi kofi ne aka yi shi da gold da namiji da mace haramun ne su amfani da shi ki zuba shayi ko kunu ko ruwa a cikin kofin gold a sha annabi yace duk wanda ya sha wani abu a cikin kofi na gold to ya sani yana lokacin da yake konkwada kamar yana konkwadan wutan jahannama ne haka annabi ya gaya sahabbai yace haka waɗanda suke cin abinci a plate da aka yi shi da gold su sani kamar suna cin wutan jahannama ne sai ya ce innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah wannan naka kure ne a duniya kuna ku yana aljanna saboda ku yi hakuri to shi yasa masu kudi irin barayin nan dan ba kudin halal bane ba suna yin kofi na zinare plate na zinare chocolate gold duk in ka je gidajen su zaka gani kai an kai matakin da fa a duniya a yanzu a ban daki ma ana yin sink ma na zinare manya manya azzaluman nan haka suke ya zama ta abun toilet wanda za a zauna a kai a masa fenti gaba ɗaya da gold wannan ba alamun bazaranci bane ba a daidai lokacin da mutane ke mutuwa da yunwa daidai lokacin da ina jin wani maganar Sheikh Jafar Allah ya ji kai da rahama nace ta ina ma da malam zai dawo wa yana magana akan cewar tsadan abinci yace yanzu misali da buhun shinkafa da buhun suga da buhun masara da buhun maiwa da buhun wane ne yace sai ka kashe kusan 20,000 nace wai Allah ya ji kan malam ya dawo ga lokacin ja gaba an gane ko kun ga dai an ƙara kudin wuta yanzu an cire subsidin wuta cikin satin nan wasu sun ce ba gudu ba ja da baya sun mai da shi daga naira 66 shine farashi naira 66 sun mai da shi 225 sun ninka hasa uku da rabi saboda tsabar rashin imani mai da suka zabe cikin Ramadan Allah sauke so shi yasa kamfanoni sun ce za su ƙara kuɗin kayayyaki saboda wutan nefa suke aiki gas an ƙara masa kuɗi in sun tada gen in akwai nefa nefa ma an ƙara mata kuɗi a wai sun kera sabbin abubuwa a saurari su ma ƙarin kuɗi to me ake nufi da mutane Allah ya sauke shi yasa masu arziki sun ji tsoron Allah su fito su taimaka wa mutane su raba mutane abinci domin ana cikin wani tsanani shi yasa musamman a nan garin muna jinjinawa Alhaji Abdulsalam yaya Ahmed ya taimaki mutane fiye da ba tsammani wajen raba musu abinci da taliya da shinkafa da ya sunan shi mai hatta da yaduna ya ba mutane Allah ne kadai san adabin su mai makarantar yaya Ahmed muna masa addu'a Allah saka masa da alkhairi kuma fa yayin shi kafin Ramadan tun kafin Ramadan lokacin ana cikin tsananin an cire subsidy din nan sannan zai sake maimaitawa kuma cikin watan Ramadan mutane daruruka sun samu a gomban nan kuma aka samu wakilai masu amana su malam Adam Ardo suka aka ba su amana kuma suka raba mutane to wannan muna jinjina mishi muna addu'a Allah ƙara masa albarka Allah kuma ya ƙara mana yawan irin su dallai masu kuɗi su ji tsoron Allah ana cikin matsala to anan annabi yake ba mu labarin siffan aljanna yace an gina ta ne da zinare an gina ta da ainihin azurfa sannan ababan cikin su ma duk an yi su ne da wannan Allah sa muna ciki sai Allah ya ce muttaqiina dan aljanna za su kishingida za su zanto suna kishingida ala furushin akan waɗansu katifu bata'inuha abinda ke cikin katifan min istabarqin an yi shi ne da ainihin alharir ai kusan alharir ko alharir yawanci labarin shi kawai ake ji ana yin kaya da shi a kaman kasashen Laraba da India suna yawan amfani da shi amma yana da tsada to madadin a ce katifan soso aka saka a ciki to katifan aljanna alharir ake sawa kaman soson da ke cikin katifan an kira shi ne daga alharir akwai sundus alhariri ne akwai istabarak shi ma alharir bambancin su shine sundus alhariri wanda yake mai laushi wanda yake sharashara shi kuma istabarak alhariri wanda yake mai kauri ina fata an gane to Allah ya ce za su kwanta ko su kishingida akan waɗansu katifu bata'inuha min istabarakin abinda ke cikin katifun an kera su ne da alhariri wa jannal jannataini da wato duk abinda Allah shirya a aljanna yakan yi ne zamo gagara koyo a duniya ba za ma ka iya kwaikwayon irin wannan maballe ka aikata shi to sai Allah ya ce wa jannal jannataini da wannan janadin ainihin ismi ne ba fi'ili ba kaman abinda ake tsinka a shana kayan marmari na gidan aljanna danin yana kusa da mutum idan kana kan kujera ko kana kan gado sai kai sha'awar mangoro to sai da bishiyar mangoro ta taho kau ka tsinka ba hikata shi ba asalin fresh kenan ko duk wani abu na kayan marmari ko apple ne ko menene da kai sha'awar shi to bishiyar ne za ta zo ka tsinka da kanka ka sha in kuma lokacin da kana jin kasala ba za ka iya tsinka da kanka ba akwai ainihin wuldanul mukhalladun waɗannan 'yan yaran da aikin su raba 'yan aljanna ainihin ruwan sha ko abin nan suna yawo tsakaninsu ɗan yara ƙanana farare masu kyau haka Allah halicci tunda aljanna babu aihuwa sai Allah halicci 'yan ƙananan yara kyawawa wanda ba su da fitina sosai kuma suna dan wasu yara in suka fitine ka sai daga tattara su kai su gidan kakanninsu ta samu lafiya to a gidan aljanna akwai yara ƙanana waɗanda yake aikinsu suna shawagi da tsalle-tsalle a gidan aljanna na ɗebe mutane kewa Allah ka ba mu to Allah ya ce wa jannal jannataini abun ɗasa wanda za a tsinka a sha a gidan aljanna danin yana kusa da 'yan aljanna dab ba sai an tashi ainihin an ji an tsinko ba ka san akwai maza masu ganda yana zaune a nan sai ce mai komin kofin nan ita kuma tana can wurin fa wance zo sai ta zo mai komin kofin nan Allah wani iri iko da wannan abu amma dai a bashi a zauna lafiya ko kuma za a samu lada fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Allah ce fihinna a cikin gidan aljanna qasiratut tarfi akwai waɗansu mata masu takaita gani bi ma'ana wanda ba sa kallon kowa sai mazajin su su matan aljanna ba su san kowa ba a duniya sai mijinta lam yatamithunna insun qablahum wala jan kafin wannan lokacin ko kafin su mazajin nasu babu wani dan adam ko aljan da ya taba kusantar su wato mata ne tsararru fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ka'annahunna al-yaqut wal marjan suna nan na oke to karanta
ka'annahunna al-yaqut wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan fa bi ayyi
Ubangiji subhanahu wata'ala mun karanta inda yake maganar katifun aljanna menene ke cikin su muka ci alhariri to wani daga cikin magabata Abu Abdullahi Shami ya yi wata magana mai ban kai yace in kun duba da Allah ke maganar katifun aljanna sai ya faɗi abin da ke cikin su bai faɗi abin da ke saman su ba kuma haka ne ko ba haka ba aka ce da aka baka labarin abin da ke cikin mu alhariri ne kace wai to me ke saman katifan nan kuma babu bukatan a gaya maka sai ka je ka gani Allah kai mu Allah yace su matan aljannan ka annahunna al-yaqut wal marjan suna nan kyawawa son kowa son wanda ma ya rasa ko ba haka ba da wanda ya samu da wanda bai samu ba kowa na son su ka annahunna al-yaqut kai ka ce su yaqut ne yaqut wani dutse ne mai kyau mai kuma tsadan tsiya wal marjan kuma kai ka ce murjani ne ka san ka samu murjani mai kyau yana da ban sha'awa to yanda murjani da ainihin dutsen yaqutu yake da ban sha'awa haka matan aljanna suke Allah ya ce ya tanadi waɗannan ne gaba ɗaya fa dan masu aiki na gari kamar yanda mun sha maimaitawa idan Allah na maganan matan aljanna su mata ba a ba su labarin mazan aljanna saboda mace tana auren mijinta ne na duniya a gidan aljanna ina fata an gane matan aljanna hurul ain su ne ake ba su labarin mazajin su na duniya ina fata an gane su kuma a can sai ake ba su labari akwai mazan kuma suna zuwa in wani dan gaye da shi eh ga kamannin shi ina fata an gane ake ba su labari amma kuma nan matan su ya hakuri mazajin su na duniya su ne dai a giran aljanna an fance na abin da kyau matan da kuma suka mutu ba su yi aure ba ainihin a can aljanna akwai samarin da sun mutu ba su yi aure ba sai a harɗe a can ko yawwa a je can a yi ta soyayya a yi taron ɗaurin aure waya ga ɗaurin aure su komanda suna duba takardu sun cika Allah ya sa muna ciki to Allah sai ya ce hal jazaul ihsani illa al ihsan Allah ke tambaya shin akwai sakamakon kyautatawa in banda kyautatawa duk wanda ya kyautata ma to kyautata mishi tunda Allah mun yi masa abin da yake so na aiki na gari sai shi kuma ya kyautata mana da gidan aljanna in an kwatanta ni'iman da ke aljanna da aikin wallahi ba za mu shiga aljannan ba idan Allah ya ce mu biya shi ni'iman da ya bamu na ji da na gani da iskan da muke shaka da ni'iman bacci za mu iya biyan shi to Allah zai bamu ne saboda kyautatawa da karamci da falala ta Allah Allah ya karamta mana ya kyautata mana to saboda haka ko anan a duniya duk wanda ya kuma karamci ka mishi karamci duk wanda ya kyautata ba ka kyautata mishi butulci ba suffa bace ta mai imani butulci suffa ce ta mutanen banza shi yasa mu zamto masu godiya da kadan arida bil qalil duk lokacin da mutun ya kyautata maka ran da bai da shi ka masa uzuri sai a zaura lafiya hal jazaul ihsani ila al ihsan akwai ne yake ce min malam yana tarkici da matansa cikin azumin nan akan kayan sallah yace in zai shiga gida sai ayatul kursi sahabar masifan matan nan yace kuma komanda in ya ja aya kan ya karisa ta karisa aya in ya jawo hadisi ta karisa mishi kaga ma sai ta ci gaba kuma ba a kyauta ba, ba mutunci, ba a yi kaza ba, ba a yi kaza, sabon masifa da bala'i. Ya ce mallam ana fama da shinkafa da masara, ita ba wannan bane a gabanta. Ya ce kuma karfe 12 da rabi ta tafi ta hajji. Ya ce Allah ba zai karbi sallar nan ba. Na? Gaskiya ne, komanda ce da za a ba ta hutun rabin lokaci, da ta gane kuranta. Ina fata an gane. To a dinga haƙuri, a dinga ainihin godiya da kaɗan, kuma a dinga ba da uziri lokacin da babu, idan akwai ana yi. Hal jazaul ihsan illa al ihsan, shin akwai sakamakon kyautatawa in banda kyautatawa? Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma, da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijinku tukazzibani, kuke karyatawa, ya kai mutun da aljan. Nan ya kamata mu tsaya. Insha Allah gobe za mu kadasa wannan suran, mu kuma rufe karatu sai Allah kai mu wata shekara insha Allah. Allah ta'ala ya amsa mana ibadunmu, ya kuma kai mu goben dare da lafiya. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala, ya ubangiji ka ainihin
sai Allah baka a hannunka ayi mata addu'a.
To ya salam
bare bare yanku duk bare da wannan addu'a insha
Allah. Na'am. Na'am. Masha Allah. To akwai wanda ta aiko da naira 30,000 a zuwa ga yan kwamiti, ba fa ni aka aiko ba fa, kar wani tare ni a waje a saka asusun marayu. Muna addu'an Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya mayar mata da mafi alkhairi. Akwai wacce kuma ta aiko min da naira 1,000, ita ce na sa da charge card, ya saboda ci gaba da binciken tafsiri. To Allah ta'ala saka da alkhairi. Na gode kuma ni ma na ba aran ma 1,000, aran ma gashi. Allah ta'ala na shine wai komanda ce aran ma da sai ba komanda. Wata ta ce komanda ce aran ma kuɗi. To Allah biya mana bukatunmu na alkhairi. Duk waɗanda ba su da lafiya, Allah ka ba su lafiya. Ya Allah ka tashi kafaɗin su, Allah ka sa jinyan kuma ya zama kafara. Ya Allah dukkan mu nan muna da damuwa, Allah ka sani, Allah ka yaye mana. Ya Allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki. Ya Ubangiji dukkan mu nan muna da bukatu na alkhairi, Allah ka biya mana. Ya Allah komai girman bukatunmu ɗan kaɗan ne a wurinka, Allah ka biya mana. Ya Allah muna tawassuli da imaninmu da kai, muna tawassuli da ibada da muke a cikin wannan wata na Ramadan. Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi, ka yaye mana damuwa da bakin ciki. Ya Allah ka faranta mana duniya da lahira, Allah ka mana albarka duniya da lahira. Allah ka albarkaci zuri'armu, Allah ka shirar da zuri'armu, ka sanya albarka cikin gidajenmu da kasuwanninmu da ma'aikatunmu da ainihin dukkanin garurukanmu. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allahumma ahdina fi man hadaita, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'taita, wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait, fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk, innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Allahumma inna na'udhu bika min ghalabati ar-rijali wa ghalabati al-'aduwwi wa shamatati al-a'da. Allahumma la tushmil bina al-a'da, Allahumma la tushmil bina al-a'da, Allahumma la tushmil bina al-a'da. Allahumma qadi hawaijana 'ajilihi wa 'ajili wa man awsana bid-du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lilmu'minin yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum.